da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wahaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas, nake cewa a yau dai mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Kanje Alhaji Aliyu Hashim.
Assalamu alaikum, muna maka marhaba da isowa wannan masarauta namu na Kanje a karamar hukumar Awai Nasarawa State.
To mai martaba, yau zan so mu dan taba tarihi na wannan masarauta na Kanje da kake shugabanci. Shin kaman wannan masarautar naka na Kanje akalla shekarun sa ya kai nawa da kafuwa?
Wannan masarauta ta kafu ne tun zamanin yakin jihadi na Usman Dan Fodio, wadda a yanzu muna kiyasi tana da shekara fiye da 200.
Kaman suwa da wa suka kafa wannan masarauta?
To wannan masarauta ta kafu ne da yarda na Allah da kuma yardan Yakubun Bauchi, wadda da isowansa nan ya ba wa daya daga cikin kakanninmu mai suna Munkaila Guraguri, shi annan farko da ya fara sarauta a wannan gari namu na Kanje.
To kaman waɗanne irin kabilu ne suke cikin wannan masarauta na Kanje?
To mu dai masu sarautar mu Zamfarawa ne, bayan kuma Zamfarawan muna tare da Jukunawa, Kanuri, Katsinawa, Kanawa da shauransu, duk muna kuma zaman lafiya.
To kaman menene ya bambanta wannan gari na Kanje da sauran wurare? Wato ma'ana kaman menene wannan gari ya shahara akai?
To wannan gari ya shahara dai na farko ga dalilin da ma Allah ya sa an kafa masarautar. Babban al'amarin shine an kafa masarautar ne bisa ga jihadi na Usman Dan Fodio, wato kiran mutane zuwa ga musulunci ko zuwa ga Allah. To a wannan shine wadda kakannin mu su ma sun yi kokari, sun yi kuma gina akai, domin a karkashin hakan ne a da nan kasan zaka samu ba musulmai bane. To amman da zuwan su karkashin wannan kusan an musuluntar da mutane da yawa, sun karbi kalmar shahada, kuma ana zaune yanzu cikin koshin lafiya da dukkan al'umman da muke tare da su a nan.
Kamar wace irin sana'a mutanen garin nan suka fi shahara akai?
To ana maganar sana'a, babban abin shine akwai karatun Qur'ani, na biyu kuma akwai noma, bayan noma akwai harbi, domin a zamanin da can din ma harbin kusan shine bayan jihadi sai kuma harbi da shi.
Farauta kenan?
Farauta shi nake nufi.
Kamar wasu garuruka zaka ga cewa suna da wani irin take, misali kamar Kano zaka ji ana cewa Kanon Dabo ko da me ka zo an fika. Kamar nan masarauta ta Kanje tana da wani irin kirari da ake wa wannan gari?
Duk muna da kirari, domin mun tashi mun samo iyayenmu da kakanninmu suna ana Kanje Kangiya kan kura, so domin an buga da ita ne an barta, an yi mayaka su zo su ci wannan garin da yaki, Allah bai ba su iko ba, ta wanda wannan ne ana mata kirari da Kanje Kangiya kan kura.
To game da kaman irin waƙoƙi haka da zaka ga ana wa garuruka ko ƙauyuka da suka shahara kamar yadda kai magana, shin akwai wata waka kaman ko fitacciyar waka da aka yi saboda shaharar wannan gari?
Eh, to gaskiya ban san ban da wannan masani.
To mai martaba, kaman wani irin kalubale kuke fuskanta wannan masarauta ko in ce gari na Kanje?
To babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine dai yanayi na rayuwa, wanda yanzu abubuwa sun canja gaba daya na mutane, abubuwa da an san su na al'ada da shauransu yawanci yanzu kusan sun ba sa nan, ko mutane ba a samun biyayya kamar yadda magabata da suke yi. To wannan kusan abin shine wanda mu ma yanzu muna kokarin mu gina. Kowa ya kamata kowa ya san al'adansa, ya kuma san na gabansa ne, wato ya kasance al'umma suna da biyayya da kansu har zuwa kuma ga shugabanni.
Akwai garuruka zaka ga cewa suna fuskantar matsaloli daban-daban, kama daga kila matsalar rashin wadataccen ruwan sha ko asibiti ko makaranta ko hanya, ko anan ba ku da wata matsala da ta jibanci irin waɗannan?
To alhamdulillah, a da dai kan mu ma ni ma na tashi na samu muna da wahalar ruwa, amma yanzu ka alhamdulillah tunda yanzu duk da kai tafiya mita kadan zaka samu akwai boho. To amma babban yanzu abin da ke damun mu shine ilimi na ƴaƴan mu da kannan mu, domin makarantun ga tunan dai akwai primary akwai kuma secondary school da muke da shi a nan. To amma duka biyu zaka samu babu kusan wuri mai kyau wanda yara za su samu su zauna su yi karatu cikin kwanciyar hankali. To wannan ne shi ya fi ci mana kutuwa kwarya, domin duk al'umma ba ilimi kusan ba al'umma bane. To da wannan ne hankalinmu na kai, kuma muna roka ko da zuwa ga gwamnati ne da a bayar da kulawa na musamman akan wayannan abubuwa, wato teaching aid da zuwa su environment din makarantun. Zaka samu kamar secondary school gwamnati tun da an establish nashi har zuwa yau gwamnati sun yi class guda uku ne kawai a gu, duk shauran community effort ne. So da wannan kokarin da al'umma mu muna yi domin mu ga yara sun samu ilimi, shi yasa mu ma mun yi kokari mun yi gine-gine a wannan gun haji har zuwa exam hall da shauransu. To amma ga primary nan har yanzu da in lack of wurin zaman yara, hajin dai alhamdulillah, amma environment din yana da bukatan a ce an gina shi ga yanda yara za su samu ilimi cikin kwanciyar hankali.
To ya batun tsaro fa,
maganan tsaro kan alhamdulillah, domin mu ko da karamin hukumar awaye ne gaba daya muna alfahari dai mu wannan yanki nawa na Chibdon nawa nan alhamdulillah, domin duk abubuwan da kusa yake faruwa mu nan zaka ga Allah na kokari, mu ma muna kokari, Allah na taimaka mana, mu ma muna kokari mu ga dai an zauna lafiya da al'umma.
Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa, wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri, nake cewa sai anjima.